lève la tête de l'amour. Les hommes abandonnent les... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Litinin 13 ga watan Janairun shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To Murtala, akwai alamar ana gab da cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas da ke Gaza. Ministocin harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai EU za su gana don tattaunawa kan batun wato dake takunkumi kan Syria. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Ukraine za ta saki sojojin Korea ta Arewa muddin shugaba Kim Jong-un ya taimaka aka saki yan Korea da ke tsare a Rasha.
To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta shiga lalubo hanyoyin samun kudin shiga ga yankin na Arewa domin tunkarar sabon kudirin dokar haraji ta gwamnatin tarayya.
Duk wani hatsi da za a fitar da shi daga arewacin Najeriya a tabbatar da cewa an ashi kudin harajin shi. Babu wani yanki wanda yake contributing 100% wacce da kasan nan gaba irin arewacin Najeriya.
Al'ummar jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya kuma musamman a yankin birnin Gwari suna bayyana farin ciki kan bude hanyoyi da kasuwanni a yankin biyo bayan sulhun da aka yi tsakanin gwamnatin jihar da 'yan bindiga.
Da Fulani mu da Hausa mu waɗanda mun karu gani mu ga fuskokin yau ga muna haɗuwa cikin farin ciki an zanna an yi sulhu da Hausawa da Fulani da waye da hukuma da mutanen daji.
To kamar kowace ranar Litinin yau ma za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Zuwa jiya Lahadi, alamomi na nuna cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa ana iya cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas da ke Gaza, ciki har da sakin sauran mutanen da mayakan ke rike da su bayan shafe lokaci mai tsawo ana rashin nasarar yi. Wata babbar tawagar jami'an tsaron Isra'ila ta isa Qatar don tattaunawa da jami'an Masar da Amurka da kuma Qatar din. A cewar mai magana da yawun Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, suna wani sabon kokari na cimma yarjejeniya kafin shugaban Amurka Joe Biden ya bar mulki a ranar 20 ga watan Janairu, a kuma kaddamar da gwamnatin zababben shugaban kasa Donald Trump. Mai baiwa gwamnatin Biden shawara na kasa Jack Sullivan ya gaya ma shirin State of the Union na CNN cewa bangarorin biyu na gab da daidaitawa kan yarjejeniyar dakatar da yakin da aka kwashi watanni sama da 15 ana yi a Gaza da kuma sakin sauran mutane 88 da ke tsare a can, yayin da aka yi imanin cewa silisi biyu na waɗannan mutanen na raye. Ministan harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai EU za su gana a ƙarshen watan Janairu don tattaunawa kan batun ɗage takunkumi kan Syria, a cewar babban jami'in aiwatar da manufofin kungiyar ta EU jiya Lahadi a Riyadh a gabanin taron jami'an diplomasiya na gabar ta tsakiya da yammacin duniya da kuma sabon ministan harkokin wajen Syria. Shugaban ɓangaren aiwatarwa da na manufofin harkokin waje na EU Kaja Kallas ya ce ministocin harkokin wajen za su gana a Brussels ranar 27 ga watan nan na Janairu don tattaunawa kan yadda kungiyar mai mambobin kasashe 27 za ta dage takunkuma ma Syria bayan shafe shekaru 13 ana gwabza yakin basasa. An hambarar da shugaban Syria Bashar al-Assad a wani gaggautaccen farmaki da 'yan tawaye suka kai bisa jagorancin kungiyar Hayat Tahrir al-Sham mai ra'ayin Islama wata daya da ya gabata. tunda dai kungiyar ta kafa gwamnatin wucin gadi mai mazauni a Damashku. Hotunan dirka-dirkan gidajen shahararrun 'yan fim da dangoginsu da kuma sanannun wuraren shirya fina-finai da suka kone kurmus na iya sawa a dauka cewa wutar dajin da ta yi kace-kace da Los Angeles manyan 'yan fim ne ta fi shafa. To amma idan aka zagaye unguwannin da suka kone kurmus a wuraren Altade, za a ga cewa wutar ta kuma kone wani katafaren yanki na dimbin bakakin fata waɗanda suka guje ma wuraren da aka nuna wariya wajen siyar da gidaje. Akwai kuma wani sashi mai kunshe da jinsuna iri-iri inda gidajen wurin mallakin mutanen da ke ciki ne. Yanzu wasu na fargabar cewa wannan wuta, wadda ita ce mafi muni a tarihin California, ta canza wannan yanayin. Wasu da dama ba za su iya farfadowa ko sake gina gidajensu ba, kuma za a sake tura jinsuna marasa ƙarfi can lungu.
Tunan ba da jimawa ba, Ibrahim zai sake shigowa da labaran duniya a kashi na biyu. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. A yayin da ake ci gaba da cece-kuce kan sabon ƙudurin dokar haraji da shugaban Najeriya ya aiki wa majalisar dokoki, wadda yankin arewacin ƙasar ke kokawa kan cewa ya fi taimakawa 'yan kudu, gamayyar ƙungiyoyin arewa ta CNG ta ce wajibi ne yankin na arewa ya yi amfani da ɗimbin hanyoyin tara haraji da yake da su da za su cike masa giɗin sabon tsarin na harajin idan har ya sami nasara. Wannan ya biyo ne bayan wani taron tattaunawa da ƙwararru kan tattalin arziki da ƙungiyar ta gudanar a Abuja domin neman mafita. Wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
CNG wacce ta sake nana ta buƙatar dakatar da ƙudurin don yi masa garan bawul da zai dace da muradun kowane yanki, ta ce haƙƙi ya rataya a kan 'yan majalisa daga arewa su tabbatar ba a yi wa yankin tsakiyar da ba ruwa ba. Shugaban gamayyar Jamilu Aliyu Caranci ya ce ta hanyoyin albarkatun noma da kiwo, arewa ka iya samun ɗimbin kuɗin shiga.
'Yan majalisar mu da gwamnoninmu su tashi su yi doka, duk wani hatsi da za a fitar da shi daga arewacin Najeriya a tabbatar da cewa an amshi kuɗin harajin shi. Babu wani yanki wanda yake contributing 100% wance da ƙasar nan gaba irin arewacin Najeriya. Nan ake noman masara, nan ake noman gero, nan ake noman dawa. Kuma muna kira ga al'umma su sani cewa dole 'yan majalisar nan su sake zage damtse su tabbatar cewa duk wata dabba da za a fita da ita an amshi mata haraji. Ina ƙungiyoyi suke wanda ke kare haƙƙin dabbobi? Kamata ya ce ba a fita da dabbobi a arewacin Najeriya, sai dai a fita da nama. Wannan shi ma zai yi bustin haraji na arewacin Najeriya.
Wannan matsaya ta zo daidai da hangin tsohon sakataren gwamnatin tarayya Mr. Babacir David Lawal, wanda ya yi misali da arziki noma da kiwo na jihar Adamawa.
Duk shanun da aka sayarwa akan sayarwa din nan ba su kasa 5,000 ba, mu bi kawai. Ranar kasuwan Lahadi song the same thing. Mayo Balwa, Yola, Gire, Konkol the same thing. Ana zo da tireloli tuna kwasan shanun su tafi da shi kudu. Kamun ka fita Adamawa an tare ka an irga shanu aka ce kowane shanu ka biya haraji 5,000. Na yi lissafi a shekara ba za mu kasa biliyon kusan 100 ba. Ana zuwa sai shanu a mubi 300,000 zuwa 400,000. To ka kara 5,000 a kai mene, yayi wani abu ne? Koma 10,000 kana caji a kan kowane shanu. Adamawa za ta fi biliyon 100 a shekara. So su tafi da naman su je su yanka, su yi corn beef, su yi sausage, su sai da shi a supermarket. In ka je saya supermarket ko ta ina a Najeriya, sai a ce ka biya VAT kai.
Jamilu Caranci ya yi hannunka mai sanda ga 'yan majalisar.
Al'umma su tashi su riƙe 'yan majalisar su gam. Wannan bildin idan ya tsallake aka tabbatar da shi ya zama ƙuduri, to ku sani babu wanda ya cuce mu sai 'yan majalisar mu. Idan kuma aka maido shi aka janye shi, to ku sani babu wanda ya taimake mu sai 'yan majalisar mu. Gwamnoni suna da gudunmuwar da za su samu, amma duk wanda zai ba da gudunmuwa ba ta kai gudunmuwar da 'yan majalisar za su bada ba.
Gwamnatin tarayya ta ce duk mai shawara ko ƙorafi na iya bayyanawa kotun karar majalisa don yi wa ƙudurin gyaran fuska. Abdulaziz mai taimakawa shugaba Tinubu ne labaru.
Idan hankali ya ɓaci bai kamata hankali ya gushe ba, ya zama na cewa a bada dama din gwamnati ba ta da abin da take kokarin boyewa a wannan maganar. Duk wanda yake da wani observation, yake da wani togaciya ko yake da wata tambaya ko yake da wani kalubale ya kawo ya yi, har Allah ya sa a warware zare da abawa, kuma in Allah ya yarda wannan doka za ta wuce.
Bayan karatu na biyun nan, majalisa za ta bude zauren sauraron ba'asi, inda daga nan za a je matakin ƙarshe na amincewa da ƙudurin, soke shi ko mayar da shi fadar shugaban ƙasa don yi masa gyara. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida El Hikaya, to sashen Hausa ne na muryar Amurka kuke tare da shi daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniya.
To Mutala, kasar Faransa ta fara shiga shekarar 2025 da ƙara rage sojojinta daga ƙasashen da ta musu mulkin mallaka da kuma tasowar wata rigima wadda ta biyo bayan wasu kalamai masu janyo takaddama da shugaba Emmanuel Macron na Faransa yi. Bayan Mali da Niger da kuma Burkina Faso da Senegal, yanzu kuma kasar Abrikos ta buƙaci Faransa ta janye sojojinta daga ƙasarta. Dalilai dai sun bambanta, kama daga ƙin jinin Faransa da ke ƙaruwa zuwa buƙatar ƙara cin gashin kai da kuma buƙatar ƙara danƙon zumunci da sauran ƙasashen duniya. To amma tasiri iri ɗaya ne. Thierry Vecolon, wani manazarci a sashen nazarin harkokin Afirka a cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa na Faransa, ya ce Vecolon ya ce a bayyane ke cewa manufofin Faransa na dusashewa a Afirka. La shakka janyewar sojojin Faransa, wanda kuma ke nufin ƙarshen kasancewar sojojin Faransa a Afirka, al'amari ne da ke tabbatar da wannan dusashewar. A ƙarshe jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a shirye Ukraine take ta miƙa sojojin Koriya ta Arewa ga shugabansu Kim Jong-un, muddin dai zai iya sawa a saki 'yan Ukraine da ke tsare a Rasha. Baya ga rukuni na farko na sojojin Koriya ta Arewa da aka kama, ba shakka akwai wasu kuma, sannu a hankali sojojinmu za su sake kamo wasu, a cewar Zelensky a kafar X.
To Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Al'ummomi a yankin birnin Gwari da ke jihar Kaduna a arewacin Najeriya na bayyana farin ciki kan yadda aka sami buɗe manyan hanyoyi da kasuwanni a yankin, albarkacin wani shirin sulhu da gwamnatin jihar ta Kaduna ta jagoranta da 'yan bindiga. Kafin wannan sulhun dai, yankin na birnin Gwari ya kasance a rufe sama da shekaru 10 sakamakon ayyukan 'yan bindiga. Wakilinmu a Kaduna, Isa Lawal Ikara, ya ziyarci babbar kasuwar dabbobi ta birnin Gwari, daya daga cikin manyan kasuwannin da suka dade a rufe amma kuma aka sake bude ta sakamakon sulhun, inda ya jiyo ra'ayoyin mutanen yankin.
Sunana Muhammadu Bello. Ai, muna cike da farin ciki wanda ma ba mu taba jijji ga rayuwa mu tashi mu da Fulani mu da Hausa mu waɗanda mun karu gangani mu ga fuskokin ku, yau ga muna haɗuwa cikin farin ciki. An zanna an yi sulhu da Hausawa da Fulani da Waye da hukuma da mutanen daji, an zanna an ce don Allah a zamna lafiya, kuma kowa ya yarda ya dauki amana.
Ba ku fargabar kamar wasu suna cewa da an shayin sulhu a samu Allah, yanzu kuna ganin ku
kadan ni ga wannan karo ban samu wannan fargaba ga rayuwata.
Abdullahi roki nake daga gunduban bugai. Da hayan garinmu ba dama ka bi ta ƙarhe 7 na swahi ko kuma ƙarhe 6 na yamma, amma mun za ka bi ta daga ƙarhe 6 na asuba har ƙarhe gari ya waye, baka da matsala, baka da komi.
Nayi ta cin karo da wasu tubabban 'yan bindigan da suka karbi wannan sulhu lokacin da suka zo cin kasuwa.
Sunana Umar Yahaya. Kafin sulhu mallam bam aikotar shinci ma ba dadi, yana iya sa musulmi hawaye ba dadi, don saboda rabona da intaka kasan gadan ne shi biya ta take, amma sai da ne shekara 13 ban taka garin gaba sai kwanan.
Kun ji fargabar da suke cewa in ba a aje makami ba akwai tsoro, yaushe za a miƙa makamai, kowa na gari a aje a dole.
Ana na cikin kokari insha Allah, in dai aka tafi a haka kullum bi iznillahi makamai duka sai sun koma hannun da suka fito.
To sunana Muhammadu Lawali, Lawali ba fashi.
Marabina da in shigo wagga ƙasa, yanzu na kai shekara 7 ina cikin daji zannito, kuma kaga yanzu Allah ya kawo mu, ya kawo zaman lafiya, to kaga mu gode mu Allah.
Alhaji Ibrahim Yahaya. Na yi shekara kusan 10 ban shigo kasuwan nan ba, amma bi iznillahi ga mu dai cikin kasuwa lafiya lau, duka kowa yana nan yana ta walwalan shi.
Bude babbar kasuwar shanu ta birnin Gwari dai na cikin manyan sharuɗan sulhun da aka yi da 'yan bindiga, kuma wasu daga cikin shugabannin kasuwan sun ce an cika wannan sharadi.
Sunana Hambali Muhammad, sarkin zangon birnin Gwari. Gwamnati ta shiga ta fita wajen ganin an dawo da zaman lafiyar da ke tafiya a karamar hukumar Binnan Gwari. Kuma akalla a da mota bata wuce 20 take tashi ba, amma yanzu ana samun mota sama da 50 ko 100 ma. To gaskiya yanzu bamu wata fargaba.
Sunana Malam Balaraba Ibrahim, sarkin fam Binnan Gwari da kewayenta. Muna yi ma Allah godiya saboda mun shiga wani kanni wanda yake mu kanmu ruwan ya kai ga wuya ba mu shi da kanmu. Amma Allah ya taimaka, gwamnati ta shiga cikin al'amarin, ta zo ta bude mana kasuwan nan, jinin kowa yanzu ya sauka normal.
Sai dai kuma daya daga cikin manyan tubabbin yan bindigan yankin Birnin Gwarin da kuma shugaban kungiyar Fulani ta miyar ta Allah a yankin sun ce akwai wata matsala da wannan sulhu ya fara cin karo da ita.
An so a dade muna hanya idan masaya suka zo suka sai shanu sai a hana a ce ba za a fitar da su ba. An sa kai ne suka dace hanya.
Sunana baban gida kuma ni ne ciyaman na miyar ta Allah wannan wurin. To gaskiya mun dan samu kalubale kadan, na a ce mutane baki falake sun zo sun sai kaya, wasu tsirarru sun tare hanya.
Amma kun ce an tare hanya fa mutum zai tanin Fulani ko
a'a yan sa kai na tare hanya, amma yan sa kan na ne gaskiya inda ba a battare hanyar nan tangarda ma ta gama samuwa.
Tuni dai shugaban karamar hukumar Birnin Gwari Honorable Salisu Isa ya bada tabbacin shawo kan dukkanin matsalolin da ke barazanar mai da hannun agogo baya game da wannan sulhu.
To alhamdulillah karamar hukumar Birnin Gwari muna godiya ga Allah kwarai da gaske. Duk da muna samu yan kalubale can da can, amma dai zamu ce kashi 70-80 cikin 100 mun samu cigaba kwarai. Kun biyo hanya kun ga sauki, so garin mu insha Allah za ku iske sauki a cikin shi in Allah ya so.
Zuwa yanzu babu wani kalubale daga ranar da aka ce an yi sulhu.
Akwai yan matsaloli wanda ba a rasa ba, kuma muna kokari muna manajin nasu. Mun yi kokari mun yi wani committee da ya kunshi Fulani da manoma da masarauta da malamai da mabangaren gwamnati. Muna bijiro da abubuwan da suka taso na matsaloli kuma muna kokarin insha Allahu maganin su.
A baya dai yunkurin sulhu da yan bindiga a jihohin Katsina da Zamfara bai yi nasara ba sakamakon warware alƙawuran da aka dinga samu daga bangaren yan bindigan dajin a wancan lokaci. Sai dai kuma da yake wannan ne karo na farko da aka yi sulhu a gwamnatance a jihar Kaduna, kuma an ce akwai hannun gwamnatin tarayya. Wasu na ganin akwai yiwuwar wannan sulhu ya sha bamban da irin sulhun da aka gani a baya. Isa Lol Ikara, Mudar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
To gaida na Ikara, jama'a kada manta sashi Hausa ne na Muryar Amurka ake tare da shi a nan Washington DC. Ana kuma iya ziyartar shafukanmu na internet da sauran wato kafofin sada zumunta a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau ma shirin na musamman ne kan bitar batutuwan da muka kawo muku a shekarar ta gabata. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Masu sauraro barkanmu da shiga sabuwar shekarar 2025. Da fatan mun shigo a sa'a. A ci gaba da kawo muku wasu daga cikin shirye-shiryen da shirin ciki da gaskiya kawo muku a shekarar da muka yi ban kwana da ita. Mun shiga Lere a yankin Tafawa Balewa dake jihar Bauchi, inda makiyaya suka zargi sarkin garin Jamilu Aliyu Bawa da azabtar da su har ma da batar da ɗaya daga cikin su, wanda tije mai shekaru 70 Ahmad Isa. Kanin wanda ya bace bat Hashim Isa ya faɗi takaicin su da suke ciki.
Tunda suka tafi da shi har yau, ina zargin wanda ya sa aka kama shi ne sarkin Lere na yanzu, Jamilu kenan. Dalili na kuwa a nan shi ne, akwai wani lokacin da shi sarkin Leren shi Jamilu ya kira shi har fadansa a kan cewa yana tafatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada, wanda shi shekaransa wajen 77 ya kutuntuma shi ya ce dai ci kutuman ubansa. Har ya kasance a ranar ya sa aka kai shi Tafaɓalya, aka je aka kulle shi. Yan sanda na Tafaɓalya suka kira Shaman Mete Allah na Lere, wanda muna kiran shi Baba, suka kira suka ce ga wani dottijo a nan wanda aka kama. Mun kama shi mun zo da shi a nan, amma sarkin Lere ne ya samu, kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba.
Sarki Jamilu Bawa ya ce ya miƙa wuya ga duk abin da bincike ya gano.
Kamar yadda kuma kullum nake faɗa ni a ƙasana cewa duk ran da wani zargi ya bayyana a kaina, ina roƙon al'umman ƙasana su ba mu hukuma goyon baya a yi kyakkyawan bincike a kaina. Don same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu a bar doka ta yi aikinta, saboda koda bayan ba ni a matsayin sarki, in Allah ya kawo wani sarki to abin da na yi da kuma abin da aka min zai zama mishi izina shi zai zama mutumin kirki, saboda duk rashin hukunci ne ya sa muka samu kanmu halin da muke ciki. Yan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi, to tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba, tunda ni ma na zama abin zargi. Kuma tun daga wannan lokaci ina zaman jira ranar da a hukumance da a kira ne a tuhume ni akan haka, ni kuma wataƙila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali, abin da ban sani ba kuma ce ban sani ba.
Haka kuma shirin ciki da gaskiya ya duba yadda wasu dalilan filaye a yankin karamar hukumar ƙara da ke jihar Nasarawa dab da Abuja ke zamba cikin aminci wajen sayar da filaye ga mutane fiye da mutum ɗaya. Da hakan ke janyo asara har da zuwa ofishin 'yan sanda ko gurfana gaban alkali. Bahari Nusa Kumriya na unguwar Maraba na daga waɗanda tsautsayi ya ritsa da su daga wanda suke matukar girmamawa a baya a matsayin malami mai yin addu'a.
Irin karin magana nan da Hausawa suke cewa an lallaba kura da fatar akuya ne, saboda akwai wani bawan Allah a nan unguwarmu sabon gari Maraba wanda ake ce masa Umar Garba Adhama, wadda a da dai kan ina ganin kimansa da mutuntunsa kwarai da gaske sosai, sakamakon zuwa wurin abokina shi yasa ni ma har na biyo masu mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harkar arziki, ina ganin sa mutumin kirki. To shi wannan aminin nawa Alhaji Idris dan Gwamulo sosai, sakamakon irin hidimar da yake wa shi Umar Garba Adhama sosai, yayi masa alƙawarin cewa zai bashi guri. Umar Adhama suna dan harkar filaye, to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo 100,000. Ku daman muna da labarin cewa a nan garin na Maraba akwai mutanen da suka yi kaurin suna irin wannan, suna zuwa su samu filayen mutane su yanka su siyar. In kai magana kuma sun samu area boys halaka ka, wannan ba abu ne da zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba. Ita gwamnati dai uwa ce ga kowa, ina so su zo su tsananta binkice akan waɗannan mutane.
Za mu rufe da korafin Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke ifin jihar Delta, wanda ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kulle-kulle don raba shi da filayensa biyu da ke bypass Zaria, jihar Kaduna. Duk da yana da dukkan takardun saye da mallakar filayen, Dr. Musawa ya yi zargin wasu na amfani da wani jami'in karamar hukuma Ahmed Mamu, wanda shi ma mai unguwa ne na Aska, da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci.
Ina tattaunawa da mutane kuma su wanda na sayi filin auninsu su ma na tuntuɓe su, dana ɗauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shi da har mun zauna gaban mai martaba, amma suka yi mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba filinta ba ne, wanda ƙarya ne. Ƙarya sarkin Kudu ya yi ma mai martaba, saboda bai nuna mishi takardar
mai martaba sarkin Zazzau gaba ɗaya.
Mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin Zazzau.
Amma Idris, maimakon zan ba da shawara ka ce sarkin Kudu ya yi magana da ba gaskiya ba, ka ce dai sarkin Kudu da ya faɗi magana da kai baka amince da ita ba.
Eh, haka ne, ban amince da ita ba. To amma ka san irin shani na sarauta, mu ba mu san ya suke tafiyar da abubuwansu ba. Ya ce local government sun rubuta wa local government sun ce ba wurinsu ba ne. Sannan kuma waɗanda na rubuta petition ne ma mai martaba sarkin Zazzau shi ma.
Ma'aikacin ƙaramar hukuma da aka ambata a wannan takaddama shi ne Ahmed Mamu, wanda shi ma mun tuntuɓe shi domin jin nasa bahasin.
Abin da ke faruwa shi ne, ni na kasance jami'in ma'aikatan ayyuka na ƙaramar hukumar Zaria a da. To kai rita yanzu. Yau ba ritaya ba. Na'am. Tun da lokacin da aka fara maganan ina Zaria amintan sa zan koma Kobo local government kenan. Na'am. Sai hakin binni ya kira ni, tun da ni ina mai anguwa a ɓarin a Zaria kuma.
Kai kanka mai anguwa ne?
Yauwa, da ya kira ni sai ke ce mun ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi tana rigima da wani sarkin angon bisa sai na ga shi Idris da shi da wani abokin shi Bashari. Bashari shi mai argument sai mai umun takarda allocation da certificate a haɗe. Da wannan allocation da ke ciki sai na ga allocation sunan daban certificate kuma suna daban. Sai na ce to kai na ce ranka yadda to zan je duba. Saboda wancan lokaci ana cikin maganin da aka mun na ce maka ina aiki lokacin a Zaria. Na je na samu akwai shi zo wannan wuri layout ne da gwamnati. An raba shi 1979 zuwa 81, 82, 83. Da ɗauko ta wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne. A local government layout ana yin shi za a baka allocation paper akwai register book da aka yi na register duk wanda ke da fili a wajen. Za ga da sunan shi da numban shi da sunan tutin numban da aka ba shi da akwai numban certificate din shi da signing din shi ma da ya karba a wancan lokaci kana ji na ko
na ji sosai malam mu
yawa na duba wannan allocation tashin farko abin da kan yi an zo da irin wannan magana mun kan duba allocation a register
da ganin me wani mataki ka dauka malam mu kan abin
yawa abin da dauka shi ne ai ya ka ji tambayan da yawan hakimi ka ga dole ba shi amsa abin da na gani ne na duba register bu ban ga sunan ba wannan nan ba inda certificate ne zo da shi gaban allocation gaban sai na an canje suna allocation sai an baka allocation za ka samu certificate din to da na duba shi allocation din ban ga sunan shi a register ko kuma certificate din din mu shi allocation ko certificate din duba kuma duk register bu babu sunan shi a ciki sai na faɗa ma hakimi hakimi sai ce ah to in kuma za ka yi mishi sutu nan sai din je din gozan da kuma an ci wani abu kafin ce da dauke ni muka je waje wajen na je na gani sai na ga yana karkashin ticket da shi yake dauke da shi na Zariro yana dauke da bypass road bypass road din kuma yana can gaba shi inda yake ke maganan fimin shi Zariro din kuma karshe irin haraba na reserve na dunke na dunke reserve na dunke kafin ce mun cika magana sai ce to wannan abu ran kai dai abin da ke faruwa ne ban ga sunan shi shi ba amma ga abin da nake gani ma inda ma yake magana a plan din da yake magana inda yake ba nan wurin yake ba amma sai ce mun fine ne shawara
shawarar da mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke da kaddama kowa ya dauki guda dan a zauna lafiya matakin da daga baya Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba masu sauraro ƙarshen bitar shirye-shiryenmu na musamman na shekarar 2024 da ta gabata kenan tare da fatan ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shirye a wannan sabuwar shekara ta shekarar 2025 sai a kasance da shirin ciki da gaskiya a kowane shirin safiyar ranar litinin ko kuma azirin shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com za a samu shirin ƙarƙashin shirye-shirye godiya ta musamman ga Nasiru Adamele Kaya da dukkan wakilan sashen Hausa da ke taimaka don ganin nasarar wannan shiri. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaida dan mutan Gumel. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Malam Iro.
To a takaicen mutala zuwa jiya Lahadi alamomi na nuna cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa ana iya cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas da ke Gaza ciki har da sakin sauran mutanen da mayakan ke rike da su bayan shafi lokaci mai tsawo ana rashin nasarar yin hakan. Ministocin harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai EU za su gana a ƙarshen watan Janairun nan don tattaunawa kan batun ɗage takunkuma kan Siriya a cewar babban jami'in aiwatar da manufofin kungiyar ta EU jiya Lahadi a Riyadh a gabanin taron jami'an diplomasiyya na gabar ta tsakiya da yammacin duniya da kuma sabon ministan harkokin wajen Siriya.
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi karfe 8 na safe agogon Najeriya za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya tsara sautin shirin ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Tayyib Zubair. Murtala Faruk sanyi na ne ke muku fatan alkhairi Ma'assalam.